ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 23 ga watan Dhulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan 5 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam muna cikin babu haddis sariqa baban da yake bayanin hukuncin sata sata haramun ci sata zalunci ci sata mallaka kayan mutane ne ana kuma duk wanda yayi ta to ga hukuncin da Allah subhanahu wataala ya ce a mashi daidai na muka tsaya wa Safwan ibn Umayyah radiyallahu anhu Malam yace kuma an karbo hadisi daga Safwan dan Umayya Allah ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama lamma amara lokacin da ko qala lahu manzo Allah ya ce mashi lamma amara lokacin da manzo Allah ya bada umarni bi qati alladhi sarqa rida'ahu da yanke hannun wanda ya saci mayafin shi fashafa fihi sai yayi lallaba ya bada hakuri a cikin wannan mutunan da ya saci mayafin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mashi alla kana zalika qabla an ta'tiyani bihi dan menene gabanin ka zo mana da shi haka bata faru ba tsakanin ka da shi ma'ana lokacin da ya maka sata kayan ka zo mana da shi sai ku sasanta irin jali shi tunda hukunci ba kai ke tsaida shi ba hukunci alkali ke tsaida shi ko ba haka bane alkali shi yake da doka ga hannun shi shi yake yanke hannu yake bulala 40 ko 80 ko 100 ko kuma shi yake sare wayan mutum in yayi abin da za a sare mai waya ba mutane ba Wani kuma an zo wuri na aka zora alkali to yanzu aka yi lallaba to cin hanci kenan kuma bata shari'a kenan kuma bata mutane kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa halla kana zalika qabla an ta'tiyani bihi dan mi wannan bai kasance ba kahin ka zo da shi wuri na cewa yayi maka sata amma tunda an zo wuri na shikenan ta'abul hududa bima bainakum fa ma wasalani min haddin faqad wajaba ku yafi dokoki tsakaninku hukunce hukunce tsakaninku ku yafi amma idan hukunci ya iso wuri na fato shikenan ba gudu ba jada ba sai yi rawahu akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal arba'a da kuma malamai guda hudu wa sahahu ibn al jarud ya ce hadisi ne ingantacce wal hakim da kuma imamul hakim ina hadisi abinda yake nuna mana cewa wato ya halitta a sasanta tsakanin mai laifi da wanda aka malaifi ko da abin akwai mi akwai doka nan da mun yi bayani can baya amma idan hukunci ya riga ya iso wurin alkali to shi kenan ba wani sasanci in dai wannan abin ga dokan Allah a cikin shi amma can kuka yi ba alkali bai sani ba ita na sai ku nemi Allah ya gafarta muku amma ka riga ka zo wurin shari'a fa to shi kenan gara ka bari a zartar da hukunci da abiye maka a kizartar da wannan hukuncin domin da kai da wanda ya kizartar da hukuncin kun shiga cikin bala'i kun shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala to amma kuka sasanta kuka kace shikenan kawo ko kuma ka san ka mana sata to shikenan ta kakka kara kuma tsakani na da kai na yi maka kuma kan wani ya san yi wannan abin shikenan ko kuma kace ka biya ni ko da abin ya bace sai ka biya ni in kana son in kuma ka ki biya na zan tona asirin abin ka mana sata shikenan mana dai asasanta da mutum shikenan domin mutum wanda aka yi masa sata ba shine ke zartar da hukunci ba ba ga hannun shi hukunci yake ba hukunci ga alkali yake muna ganewa ko abinda mutane suke ba daidai bane na kama barawo a takaita shi ba daidai bane ba aikin su bane amma mutane saboda fushi saboda bacin rai saboda suna ganin in sun in ma sun doke sun kai shi wurin inda ya kamata a mai wannan ba za a mishi ba sai su sai su ce bari su su mai da kansu kuma sai su bace wannan ba daidai bane ku dauka ku kai mashara'a in kun sauke nan da Allah ya dora ku ko kuma shara'an ba su yi ba tsakanin su da Allah ne tunnan duniya Allah zai kace-kace da su Allah zai gulakanta su sannan kuma wala azabul akhirati akbar wanda Allah ya dora wurin shara'a ba shi shara'a daidai nan duniya a ƙarshen rayuwa sai ya kare shara'a ta shi ba zai ga daidai ba sannan kuma wala azabul akhirati akbar lalle azabul lahira ta yi ta duniya girma sannan nan domin Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun Allah ya kiyaye amin da haka dai hadisi yana karantar da mu cewa ana iya sasanci tsakanin wanda aka malaibi da mai laifi gabanin hukuncin ya riga ya iso wurin alkali da ya zo wurin alkali to shikenan sai an zartar da shi wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo daga Jabir Allah ya kara mashi yarda ce ji abi sariqin an zo da wani barawo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqtulu manzo Allah yace ku kashe shi wa qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah inna ma saraka sata ce fa ba ki san kai ba قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوه وينكي مشى هنو فقطع سيأك ينكي مي هنو ثم بي جيا به الثانية سأن سيأك قال زوا دشي كرو نبي يا إيسا فقال اقتلوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتسك وكشش فذكر مثله سيأك قال قيا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلين يندعك قيا مي كرو نبركو تيوا ساتا عيبا كسان كيبا وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله شيما سيكار فني يلنش ثم جاء به الثالثة سأن أكا كار زوا دشورا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سيفا يلنش ثم جاء به الرابعة كذلك ما أن أكا كار زوا دشيكار ونوكو يا كار ساتا فدمي ساتا ta farko an yanke mai hannu ta biya an yanke hannu to da me yasa ta da baki kuma ga ta uku ga ta hudu maka idan barawo ya sata ana yanke mai daidai wayan hannun shi ta biyu in ya kara sai a yanke mai kafa in ya kara to shine kuma sai a yanke hannu ta uku kenan in ya kara kuma sai a yanke kafa guda kuma to da haka kenan da yayi ta biyu yana da mi yana da hannu lokacin da yayi ta uku da yayi ta uku ne sai aka yi da cire hannun ta farko yana da hannu aka yanke sauran hannu guda ko da ya kara yin ta biyu sai aka tace mai kafa kaga akwai sauran hannu har yanzu da ta yi ta uku din ne to shikenan ko ta wadaya ne aka yi ta a ya aka yi sata wai dungu ke gare bai da yan yatsu sun mai ji abi al-khamisa sannan aka zo da shi karo na biyar ma kai ta qala qtulu sai manzo Allah ya ce ku kashe shi bana manzo Allah ya ce dama ba sai ne ku kashe shi don karan harko ba dama tunda aka zo da shi da warin cewa ne a kashe shi ku ne kuka ce sata yi to yanzu sai ku tsaya tunda ba wurin gunta zai ku kashe shi ba inda za a gunce a cikin jikin shi sai kisa akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, wa Nasa'i da Imam An-Nasa'i, wa stankarahu Imam An-Nasa'i, yace hadisi ne munkari. Me hadisi munkari? Nam? Aka ce rannan wancan satin mun yi magana munkar. To menene munkar? Na'am. Wa ke magana? Mun ba tsoro ba hito ga hiliya. Yawa. Riwaya da ta saba ma riwaya wadda take mafi inganci. Ita ake ce ma munkari, ba sahihi ba kadai. Mafi aminci. Mukhalafatu man huwa awthaq. Mukhalafatu ad-da'ifi min as-siqati. Mai rauni ya saba ma wanda yake marar rauni, shi ake ce ma munkari. Muna ganewa ko? Amma sabanin amintacce da amintacce shi kuma ana ce mai shak. Dukkan su amintattu ne, sai dai guda ya dara guda. To da guda da wanda aka dara ya saba, to riwayar shi sai a ce mata shadhatun. Wa akhraja min hadith al-Harith ibn Hatib nahwahu. Kuma Imam An-Nasa'i ya fitar da hadisin daga hadisin al-Harith dan Hatib, irin wannan hadisi din. Wa zakara Shafi'i, Imam Shafi'i ya faɗi cewa annal qatla fil khamisati mansukhun. Lalle kashe ɓarawo a cikin sata ta biyar an soke, an tsaida wannan hukuncin. Ma'ana mansuki ne, an goge shi ba a aiki da shi. Wallahu ta'ala alam. Wannan hadisi dai hadisi ne wanda yawancin malamai suka ce hadisi ne mai rauni. To dai ya zamanto hadisi mai rauni kenan, babu maganan kashewa. Abinda ke akwai dai shine a yi yanke shi, a ƙarshe ba za a kashe shi ba, sai dai a ƙarshe a ainihi ladabtar da shi, a mai hukunci na ladabtarwa, ko a bashi kashi, ko a je a ɗaure shi, ko kuma a hana shi hita, ko dai wani abu. Abinda alƙali ya ga ya dace da shi sai ya mashi, saboda hadisi bai inganta ba. Wallahu ta'ala alam. Babu ya ƙari. Sai babu haddi sharibi wa bayanil muskiri. Baban da yake bayanin hukuncin mai shan giya, da kuma bayanin me ake nufi da abin da yake sa maye, wanda ke sa a zartan mu mutum da hukuncin maye. Mashayin giya me hukuncin shi addinin musulunci, za mu gani. Sannan kuma me ake ce ma giya? Menene giya? Wani abu ne wanda in mutum ya sha za a mai hukuncin da aka ce a mashayin giya. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. An karɓi hadisi daga Anas ibn Malik, Allah ya ƙara masa yarda, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi sallallahu alaihi wasallama, utiya bi rajulin, an zo mashi da wani mutum, qad shariba al-khamra, ya sha giya. Musulmi ne, don mashan giya musulmi ne, ba kafiri ba ne, musulmi ne mai aikin a sha, mai sabon Allah. Qad shariba al-khamra, ya sha giya. Fajaladahu bi jaridataini, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka mashi bulala da ainihin tsamge guda biyu, tsamge irin na ganyen dabino. Annan ganyen na dabino jaridataini guda biyu, nahwa 40, kusan bulala 40. Muna ganewa? Jarida shine wannan kunnuwa na dabino guda ɗaya, shine jarida bi, kuma jarida taini su ne guda ban aka riƙe aka zaki cada mashi. Tana da zahi ha sosai. Gayan dabino yana da zahi, ba da yawa ba, guda biyu ne kawai ba, kusan bulala 40. Ya nuna kenan hukuncin addinin musulunci ga wanda ya sha giya bulala 40 ne. budala matsakaice ake bugun shi da ita. Muna ganewa ku? Ba budala mai tauri ba, matsakaice, mai matsakaicin zahi da ita ake baya kashi. Sai an mai guda 40, domin horo ne ake so a yi da kuma nuna abin da ba daidai ba ne da kuma kaskantar da shi. Ba wai so ake a kashe shi ba, domin musulmi ne, amma ya aikata abin da Allah ta'ala yana aikatawa. Kala wa fa'alahu Abu Bakrin, yace kuma Abubakar ma ya aikata haka, ma'ana ya bulala 40 a zamanin da ya zamanto khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, shi ma a zamanin shi duk wanda ya sha giya to ana mai bulala 40. Muna ganewa ku? Yanan dai shi sabon Allah kowane zamani duk darajar zamanin sai an yi shi, saboda in babu shi mai unwanin hukuncin to. Muna ganewa. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zamanin da tunda ake ba zamani mai kyau kamar shi, amma kuma an sha giya ciki, mun gani an yi sata ciki, mun gani an yi zina ciki, mun gani. Sai dai su irin nasu ba irin namu bane, lalacewar mutanen da suke waɗannan ayyukan aisha a wancan lokacin ba sanannu bane, wurin lalatar ma ba sananne ya bace, dan aka boye ne ake kai, ba kai saka hana abin da ake boye ba, kowa ne kai. Mu kuma zamaninmu ba haka ake ba, ƙarara ake gahili, mutanen masu mugayen ayyukan sun yi ƙaurin suna dai an san su, to bambanci kenan. Wancan kuma zamanin boya ke, ba a hitawa a yi gahili, amma dai ana saba ma Allah. Kaka yi tunanin akwai wani zamanin da za a ce kowa ga irin biyayya yake ga Allah, yayin da kake son bin Allah wani ba ya shi, yayin da kake so ka yi cikakke biyayya ga Allah wani kuma so yake ya rage ta mai yawa, sai ya shigantaka. To haka zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi, kuma zamanin Abubakar ma aka yi. Ana zuwa da mutumin da ya sha giya mai bulala. Falan ma kana Umaru, yayin da sayyidina Umar ya kasance amirul mu'minina, istisharan nasa, sai sayyidina Umar ya tara mutane ya nemi su shawara, saboda mutane a zamanin Abubakar sun yi mutanen zamanin manzo Allah yawa. Mutanen da ke zamanin sayyidina Umar sun yi mutanen zamanin sayyidina Abubakar, kullum al'umma karuwa suke. To kuma al'umma kullum tana karuwa, ayyukan ashami suke yi, su ma karuwa suke. Duk wani abu da ka sani wanda da babu shi yanzu kuma zai ga yana yawan karuwa. Da kana iya wata uku wata hudu baka ji an yi haihuwa ba, wanda kai dai ta shafa, yanzu kuma kullum sai ka ji wanda ta shahe ka, kullum sai ka ji haihuwa wanda aka mai tunin ka san shi, saboda mi? Saboda an yi yawa. Kuma haka bane, a da in mutane suka taru wurin karatu kamar haka to kusan duk mutanen garin ne fa suka zo nan, kusan gobe kowa zai ce ma shi ma ya ji. A da yanzu kuma na yan cakurwa ne aka yi, cikin mutum 100 mutum 1 ne nan ya zo nan, wani ma bai sa ana yi ba. Haka mutuwa da can sai kai wata da watanni baka ji ta ba, amma yanzu kullum wani ma sai ya kai da asuba da in ya ga waya sai ya ki dauka, saboda shekaran jiya ya shi, waccan shekaran jiya ji, kuma tsoro ke yanzu ma waya da asuba ka san ba lahiya ba, karshen ta ce mai za a ko janaiza da asuba da sahi, shi kuma yana da wani uzuri, kuma aikin ladan nan dai ya yi shi shekaran jiya ya yi, bari ya taru wani abu. Yanzu kusan kullum sai ka ji mutuwa, saboda an yi yawa, kullum sai ka ji mutuwa, kullum nan da wuya nan margadin na a ce da wuya, inda sahiba ya bada ranar sai da marice sai an yi, kuma ba ɗaya ba biyu ba, saboda an yi yawa. To haka abubuwan su, lokacin da mutane ba su da yawa duk komi ma sai ya yi kaɗan, idan suka yi yawa kuma to komi ma sai ya yi yawa. To shi yasa sayyidina Umar zamanin shi mutane sun ƙare da yawa, to kuma tunda sun ƙare kenan waɗannan ayyukan za su yi ta zauwa, ana ta yawan kawo mutane sai sai na umar ya kawo mutane suna wasa da abun sai ya nemi shawaran mutane ya tara ƴan majalisa ya tara sabai ji ku kawo shawara game da hukuncin shan giya mutane ana yawan kawo su sun sha giya ku bani shawara me ya kamata wani irin doka ya kamata a dauka saboda mutane su ji tsoro su bari وقال عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن بن عوف يتي اخف الحدود 80 ما في قرانچن دوكا ا cikin dokokin Allah shine bulala 80 abin nan bulala 80 shine mafi sauki to mun mafi yawa 100 ne oh to mafi qaranci shine mi 80 fa marabi Umar sai sayyidina Umar yace to ya kamata a doki 80 din nan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi mana sai na umar yace doki 80 saboda mi saboda 80 din zai tsawatar da mutane in ka san za a ba bulala 40 kuma bulala matsakaiciya ba mai tauri ba ba ka jin zahi sosai amma haka ma koda babu tauri ga bulala guda 80 ka gane mutum zai shi to mutane da yawa kenan za su yi mi mutane da yawa za su rabu da ita kamar saki ne zamanin sayyidina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku dai ne zamanin abubakar ma saki uku dai ne sai zamanin sayyidina umar da ya ga ana ta yawan yi tunda in kai ukun dai ne sai ya ce to mutane suna wasa da hukuncin Allah suna wasa da saki yau duk wanda ya saki matan shi saki uku to ukun ne sai aka samu rangwame mutum da ya je ce na sake ki so sai ce daya kowa sai ya shiga cikin hayi abin nan din shi kuma kaga yanzu mutane inda kuma yanzu kuma an zo an ce masa a'a ukun dai ne ba kuma sun koma suna yi kuma maimakin su tsaya ga uku suka yi dai ne a'a uku suke jerawa uku daya biyu uku daya a medota biyu a medota ta ukun kuma sai ya ce ai an ce uku dai ne na mutane ba karatu suke ne kuma ba saurari da kyawu kuma mutane san zuciya suke su shi yasa ba kowane ilimi yake gaya ma mutane ba kowane ilimi ba ake gaya ma ilimi ne amma sai a ɓoye shi saboda gada ma mutane shi sharri ne to shi wancan uku baki daya zama daya yanzu kuma kai kai daya biyu uku kuma ka ce shi ma matsayin ɗaya ne to yaushe ne za a yi saki uku sai ka yi saki goma sannan wani sai saki goma ana nana ta rayuwa ana ta zubar da diya in mutum bai sani ba shikenan bai da laifi wurin Allah in kuma ya sani son zuciya ne to kaga duk ɗiyan shi ba ɗiyan shi bane ba ɗayan aure yake haihuwa ba Allah ya kiyaye to da haka sayyida Abdurrahman dan Awf sai ya ba da shawara yace ayi bulala 80 kawai to kuma da aka yi bulala 80 din nan sai aka samu rangwame sai komai ya zo sai aka rage dada saboda mai an dauki kwakwaran mataki Allah subhanahu wataala ya sa mu dace hadisi na gaba awa malan yace wa an muawiya ko wali muslim ne wali muslim na ali radiyallahu ta'ala imam muslim yana da riwaya daga ali fi qissatil walid bin uqba a cikin qissan walid dan uqba jalada annabiy sallallahu alaihi wasallam 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bulala abin nan mashayin giya bulala 40 wajalana Abu Bakr 40 shi ba sayyidina Abu Bakr ya bulala 40 wa Umar 80 sayyidina Umar shi kuma zamanin shi sai nawa ba kai tsaye zamanin shi ba sai da ya fara mulki ya ga ana yawan kawo mutane na shan giya sai ya ce amida 80 to wa kullun sunnatun kowane ɗaya cikin su sunna ne 40-40 da aka yi zamanin annabi zamanin abubakar da kuma 80 zamanin sayyidina umar dukkan shi sunna ne wa hadha ahabbu ilayya sayyidina Ali yace kuma wannan shine mafi soyuwa zuwa gare ni wa bil hadisi a cikin hadisi anna rajulan lalle wani mutum shuhida alayhi an gane shi an ba da shaida akan shi annahu ra'ahu ko ya ba da shaida akan shi ya ganshi ya taqayyul khamra yana aman giya don da ya aman giya me yake nan wa qala usman sai sayyidina usman yace innahu lam yataqayyaha lalle shi bai yi amanta ba hatta shariba sai da sha ta ina hadisi yana nuna mamu daga cikin ayoyin da ake gane mutum ya sha giya a ga yayi amanta ko a ga mutum ya taho yana watan gaririya yana mashingau ya biginan katangar da mai dawo hagu wannan alama ce ta yayi mi ya sha giya wa gan shi ta yana ta surutu yana ta dumumuwa wannan da alama ce ta mi ko ba san shi da hauka ba kuma shan giya ya sha giya kenan ana ya kama shi ko kuma a shiwarinta har muka kare ke zama Sudan akwai hukuncin shan giya kuma ana aiki da shi duk wanda ya sha giya kuma ba su da giya ta kwalba sai burkutu giya ta kwalba babu ita domin dama giya kwalba galibi kawo ta ne ake ko babu ita amma burkutu duk wanda aka ganshi yana mashingau ko kuma aka ganshi yayi amanta ko aka ji warin ta gare shi to dama gulala 40 ce za mu shi an muka bar wucin wurin kake na akwai ba gidajen giya ko guda sai dai koyayyi irin na burkutu a gargajiya wannan in ka shiga wasu unguwanni unguwanni irin na talakawa da mukin su mai da lamarin su ga Allah ga suna ta sai da giya ko mi za ta basu amma ita ma boya ke shanta wanda ya san inda take ne zai shiga lungun yayi shawo abu shehu ko bisa moto kake ko kasa ko cikin mota an aka jawarinta in police ya jawarinta zai shako ka sai ya kai ka komsariya amma wannan bulala ne an muka baro kaga akwai alheri duk kasar da ake zartar da doka Allah subhanahu wataala a cikin ta to alherin da ke cikin ta yawa ke gare shi inda Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace a tsayi da doka Allah guda ɗaya cikin al'umma yayi alheri da aiman mutane ruwa kwana 40 ruwan sama ta muku ruwa gara ku tsayi da doka Allah guda yayi alheri gare ku domin Allah ya fara buɗe ke muku hanyoyi na samu sai kun ce abin ya muku yawa in dai kuka zartar da doka Allah guda to bale kullun ku yi ai shikenan gaskiya ku ta tabbata kenan wurin Allah Allah subhanahu wataala zai taba ku buɗe na alkhairi Allah ya samu dace amin da haka kenan hadisi yana nuna mana cewa ya halitta a bigi mashayin giya da ainihin tsange guda bina kunnuwan iccen da bino a mai bulala 40 sannan kuma ya halitta a bigi mashayin giya da bulala 1 a mai bulala 80 da ita ya halitta ma'ana duk wanda aka dauka da ɗaya ne ma aka ga cewa bulala 40 din tana tsawatar da mutane sai a tsaya kanta in kuma aka ga cewa 80 din ta yi dacewa to sai a yi dan manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina ku riko da sunnata kuma ku riko da sunnan khalifofi shiryayyu sayyidina Umar yana cikin su sannan hadisi yana nuna mana cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi jima'i zamanin sayyidina Umar akan yin bulala 80 ga mashayin giya kuma yana nuna cewa haddin mashayin giya shine mafi saukin haddodi ma'ana shine mafi saukin dokokin Allah subhanahu wataala kama haddin kasafi kuma kaga nawa ake yi 80 sannan hadisi yana nuna mana cewa haddin dokar shan giya hukuncin shan giya ya tabbata da ainihin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa muawiya radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala lalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi sharibil khamri a cikin mashayin giya idza shariba fajliduhu in ya sha giya kuma bulala 40 ثم إذا شرب الثانية سأنا إن يقال شاكما فجلدوه كوكو جيكو قال باشي بلالة أربعين ثم إذا شرب الثالثة سأنا إذا يشاجيا أكلوا نأكو فجلدوه نما قبول ليش ثم إذا شرب الرابعة سأنا إذا يشاجيا أكلوا نأكو فضربوا عنقه شيما كما براو كينا كما ناكا جيم براو كالو نبير dede yake bai inganta ba ko fadribu unuqahu shi ma na aka ce ku bige waye shi akhrajahu ahmad wa hadha lafdhu wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi kuma wannan shine lafazin shi wal arba'at da kuma malamai guda hudu wa zakara tirmidhi imam tirmidhi ya faɗi ma ya dillo abin da yake nuni ala annahu mansukh abu sa cewa hadisi ne an shafa hukuncin shi wa akhraja dhalika abu daud kuma abu daud ma ya fitar da wannan sarihan karara an az-zuhri daga imam az-zuhri ina hadisi yana nuna mana wato cewa abin nan mashayin giya idan ya maimaita shan giya a kowane karo a kowane shudi aka kama shi bulala za a mashi na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace aimi fadribu wani kawai ya gani da bige mai wuya a sare wayan shi kenan ko وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن قلبه أبو هريرة الله قال مشهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا ضرب أحدكم إذن لينك زيب جمت فليتق الوجه تويكي أي فسك متفق عليه وأنه كنت نيقب دون ذاك بقه ودنك وديك ومتك وقونك ko kuma a hukunci ne irin na Allah za a zartato a kiyaye fuska yasa wurin bugun mace ba manzo Allah ya ce wala tabribil wajha kakka bige fuskan mace in kai ba ka san fuskan wani yana son dawo shikenan ba in ka gaji da zama da ita to kakka bata mata fuska ka bar mata fuskar ta da kyawu goban wani ya gani ya ce yana bi yana so amma in kai kace kace da fuskar yaya kai ba ka so kuma kamira ta ba wanda yake sha'awar take ba to haka ma koda mutum ne ya sha giya koda mazinaci ne koda kazafi ne koda in an tashi ba shi kashi to a kiyaye fuska ka bugin mu fuska mutabaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man zan allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce la tuqamul hudud fil masajid ka a tsaida dokoki a cikin masallakai mana ka a zuwa a yi hukunci cikin masallaci hudud muna gani ba yawa kama haddin giya haddin sata haddin kazafi duk haddin da za a ko bulala ko sare kan mutum ko cire mai hannu maza Allah ya ce ka a yi cikin masallaci a je a nemi wani fili can a yi rawahu tirmidhi wal hakim imamu tirmidhi ya rawaito shi da imamu al hakim والله تعالى اعلم domin masallaci an gina shi ne saboda mi saboda ayi bautan Allah duk da yake shi ma wannan bautan Allah ne amma dai kamata yayi a tsaya ga yin sallah da karatu da wa'azi cikin masallaci kawai wallahu ta'ala alam amin amin bismillah a saura mun tibi ko
wallahi kin ga ga yace mutum da ya sace miliyan wanda ya sace miliyan 5
wai mutum da ya saci miliyan ɗaya da wanda ya saci miliyan biyar wai an zo wurin hukunci hukuncin su iri ɗaya ne ko ku wanda ya saci miliyan biyar kashe shi za a yi shi ko mai miliyan ɗaya a abin nan a yanke mai hannu hukuncin su ɗaya ne da hukuncin su kowa yanke mai hannu za a yi kawai sai dai wurin neman abubuwan da kowa ya dauka wannan kaga sai an tsananta mai miliyan ɗaya ba sai a kyale shi ba amma miliyan 5,000 a ce an yanke mai hannu shi kenan kawai kuma sai ka biya kuɗin da inda ka sa sai ka hiddo sa Allah ya kiyaye
ban ga nabi yake tambaya yace shawarar za ku bashi yana da rauni wajen shafa'i da wutuni bacin bayan sallar isha'i yace wani bi ma sai ya liya da daddare zai tashi dan ya yi su amma kuma sai ya kasa yace wannan abin yana damu shi wannan shawara za ku bashi
yace wace shawara za a bashi yana wasa da yana yin sakaci da shafa'i da witri wani lokaci sai ya yi kokarin tashi cikin dare kuma sai ya gaza to in abin yana rinjaya ka kamata da kai sallar isha'i kai abin da kai sallar isha'i kakka tashi daga nan kai shafa'in ka da wuturi kamar yadda mai yawan mutane suke
gaskiya
to kai ma sai ka tsaya da mutane da garin nan gaba ɗaya masallatai da an kare isha'i kowa shafa'i da wuturi
hakan da kare
tun muna yan yara yanzu da ilimi yayi yawa kowa sai ya bari sai da daddare to kuma galibi kuma ba a samu ayi duk wanda ya halka sai ya ji ana salatu khairun min nawm ko kuma yana halka sai ya gana mi ana ikama amma da kun mazallati aka kare sallah zaka ga nan take mutane ke shi yayi sai ka kare shi kenan in ka haka nan ba za ka zanyi kukan ya za ka gyarawa ba
gaskiya
Allah ya sa mu dace
amin wannan shi kuma ke tambaya ce dillali ne aka ba ya saida gida to amma ba ai rejeje ne abin da za a bashi ba da aka saida sai aka bashi wani abu sai ya ga da cewa ga kudin da aka saida wannan gidan bai kamata a bashi wannan ba sai yana cewa an cuce ya bari da Allah to shine yanzu wanda haka tawa kana kai wai ya cuce din koko ya zashi
lillahi da aka saida gidan aka bashi wasu kudi sai ga kudin da aka saida gidan kudin da aka bashi abin nan sun mai kadan sai zan ji cewa Allah ya isa biya shi ba shi dillanci taimako ne dillanci taimako ne ba wani aiki bane wanda yake da ka'ida ba taimako sunan shi ka taimaka ma wanda bai san yadda za ya saida gida ba ya saida aiki ne na taimako aikin sa kai ne to kuma kamar yadda aka taimaka maka kai da ka saida gida aka saida maka gida ya kamata kai ma ka taimaka ma wanda ya taimaka maka tunda kudi ya samu maka ya kamata ka ce to nagode Allah ya saka da alheri to kai kuma abinda aka baka bai kamata kai fushi ba bai kamata albarka ake nema saboda in kana tunanin ka za ka kamar ka ce shari'a ta ce a baka wannan abun dole da kuma taimako ne su ko mutane ya kamata in an masu su ma su san an masu to galibi saboda yawancin dillalai ba gaskiya suke yi ba shi yasa wanda ya ba su tallar gida in suka saida mai gidan to tuhumar su yake yanzu haka ba haka suka saida shi ba yanzu haka akwai wata 500 ko miliyan ɗaya mata bace in kuɗin da yawa ne zargi ke shiga muna ganewa to sai ya ga ya tahi da 500 ko miliyan ɗaya ciki kuma ni dan na ɗauki 50 ko 40 na bashi miliyan kaga miliyan da 50 kenan a tunaninka ko 550 yanzu ke gare shi ko 200 ko wani abu dai zargi ke shiga shi yasa mutum to ba daidai bane duk wanda ka ba amana ka bar zargin shi ka bar zargin shi kuma kakka yi wani tunanin ka bar shi da Allah dai rishin yarda ne mutunan da kace da Allah ya maka wakilci musulunci ya yarda to ba aso tsakaninka da shi a samu wani zargi in ya kare aiki ya saida maka gida da daraja ya saida maka gida yadda ka ji dadi to ya kamata kai ma ka mai yadda zai jin dadi can ya yi wata ciwato shi can da shi da Allah ba shi kenan ba ba ka sani ba abu ne na zuciya ba ka san yadda aka yi ba Allah ya kyauta a kira sallah
wai wannan Allah kara ma lafiya mallam wannan tambaya ce ya halitta mutum ya yi addu'a ta istihara a cikin sallah in ya sujada yayi ta koko sai ya koma ya yi raka'a biyu dan ya ji an ce cikin sujada addu'a ta da kai na ka suwa
wai ya halitta mutum cikin sujada yayi du'a ul istihara ba ai istihara ana yin addu'a ne bayan an yi sallah ta nafila ba sallar farilla ba min ghairil farida tace amma an kana roƙo Allah wani abu daban wannan Allah abinda ya sa gaba an alheri ne ka ba dan kuma alheri wannan ya halitta cikin sujada amma ba da al-istikhara ita istikhara sallah ake yi ta nafila ba ta farilla ba na'am
sai nabi malam wannan ce malam tun ya halitta ya kusa nuna matar shi kuma ya hadi kuma tana shayarwa akwai aure tsakanin su
wai ko ya halitta mutum ya tsotsa nonon matar shi kuma ya hadi kuma alhali lokacin tana ban nono ne ya halitta mana ai idan ya shi nonon dake haramtawa shine nonon dake sa abinci ne kace ba wanda ka sha saboda sha'awa ba kawai kuna ganewa nan ba mun karanta ba nonon dake sa mace ta zamanto muharraman mutum shine nonon da ka sha saboda yunwa ko kishirwa kai kuma kato da kai wace yunwa ke gare ki me zai amfani me zai ba ba jaraba bace kawai jaraba ce ya halitta amma dai ya kamata a guji wannan abubuwan saboda rishin tausayi ne ɗanka ko ɗiyarka ana ba ta nono ka zo ka tsoce saboda Allah kaga ba daidai ba ne ba haramun ba ne amma ya kamata mutum ya guji wannan kana yin sabbaba ma ɗanka ko ɗiyarka wata matsala wanda yadda kake da ƙarfin bakin da za ka tsotsowa ɗanka ba ya da wannan ƙarfin kana yin janye nonon ran nan gaba ɗaya ƙarshe yaranka dai tso mai lalace yan kuma ana ba shi madara a ga wannan ai jarraba ce da rashin tausayi ba ana ka ba amma dai ya kamata ka guji wannan in ka sha kuma ba zai zama matarka ba za ta zama muharramanka ba ba za ta zama mahaifiyarka ba saboda ka sha ne saboda fitina da jaraba ba ka sha saboda yunwa ba na'am
menene hukuncin namiji mai sauraron wa'azin mace kuma yake cewa muryarta tana birge shi to Allah shi zaka ta malam menene hukuncin addini ya halitta
to bai hukuncin mutumin da yake sauraron wa'azin mace kuma yace yana jin dadin muryarta in tana wa'azi bai da kyau kamar mata saurari mata sai Allah ya baka maza da yawa mata masu wa'azi ɗan kadan ne ba su da yawa cikin mace 5000 za ka samu mai wa'azi cikin maza 1000 kuma kana yi samun namiji 100 ba shi kenan ba duk cikin 100 nan ba wanda mure shi ke burge ka tawo ba wa'azi kake saurare ba sai ka kai kana so sai ka kai kana cewa ni wannan mace ina so in ga waya take kaga ba wa'azi yake saurare ba saboda haka sai ka guji wannan muryar mace idan ta zama siririyar murya ce tana magana da mata to haramun ne ga ɗan namiji saurare ta dole sai ta saki jikinta sa saki jikita daga bakinta ta bude baki ta yi magana wannan murya ta take halali a gare ka amma haka ba ta dake inda ba muharramanka bace na'am
in sai tambaya ta lashe mallam ko ta bai Allah za a yi maka aiki ko na san take bara addu'a
wata bai Allah da za a yi ma aiki na na neman lafiya take bara addu'a Allah ya sa ai lafiya kari lafiya Allah ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiyan musulmi Allah ya ba su lafiya na'am
assalamu alaikum wanga yana tambaya hukuncin mutum ya mari mutum wanga eh shine
wai me hukuncin mutum ya mari mutum
da huska
da huska bai da kyau mun ce an ce bai da kyau ba bai da kyau kuma sai a barka da doka abinda ta ce abinda doka ta ce shi kenan in mutum ya ce ni tun da aka mare ni wannan bangaren ba ni to kaga a musulunci duk wanda ya bata ma wani kunne ne ake badawa diya nawa muka ce ana badawa
shi ne zai
ce tun da ya mare ni nan wajen kawai su nake shi
shi ne zai ce
Allah ya kiyaye
amin
saboda ka sai a bar doka ta yi aikin
na'am
sabi
na'am shi wanda yake tambaya yana da halin biya ma mahaifin shi zuwa makka da kuwa da wa amma shi kuma bai shi ba
yana da halin ya ba mahaifin shi guda biyu ya biya masa kujeran makka su tsaye makka shi bai shi ba ya za a yi shi ya kamata ya fara zuwa domin kuɗin shi ne shi ta waje ba gare shi ba su ba su basu da kuɗi ba kuɗin su bane saboda haka shi za ya fara zuwa domin ibada ce ba al'ada ba ce ba wani haƙƙi Allah bai dora ma ɗa dole sai ya kai yayin shi maka ba amma yana da hali to halin gare shi ya zama wajibi da farko in ya dawo to sai ce tsohuwa ta je in ya take da halin ya tura ya biya mata in kuma su biyun duk sai gama su gaba ɗaya amma dai shi sai ya fara zuwa sannan ya tura su na'am
bara addu'a.
Eh, Allah ya ga mana bukatun mu na alkhairi.
Amin.
Allah ka sa mu cika da imani, magarba mu na siri duniya da lahira.
Amin.
Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka.
Amin.
Allah ka ba mu damuna mai albarka.
Amin.
Allah ka kawo ruwa mu koma gona.
Amin.
Allah ka ba mu ci maka wannan shekara wanda ba mu taba ganin irin ta ba ya Allah.
Amin.
Allah ka sanya mata albarka ya Allah.
Amin.
Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya.
Amin.
Masu lafiya Allah kara musu lafiya.
Amin.
Mabukatan mu Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah.
Amin.
Allah ka shirya mana matasan mu samari su da ƴan matan su ya Allah.
Amin.
Allah ka ba su aiki mai albarka.
Amin.
Ka ba su sana'a mai albarka.
Amin.
Allah ka ba su kasuwanci mai albarka.
Amin.
Wadanda za su kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umman mu ci gaba.
Amin.
Allah ka hada kan mu ya Allah.
Amin.
Ka raba mu da rabo kai ya Allah.
Amin.
Allah ka samu taimaki junan mu ya Allah.
Amin.
Allah ka samu rungo mu junan mu ya Allah.
Amin.
Allah ka samu taimaka mu junan mu ya Allah. Allah ka baka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Matsalolin da muke fama da su na kasuwanci na lafiya na tsaro Allah ka kawo mana karshen su ya Allah. Allah ka kawo mana karshen su ya Allah. Allah ka wadata mu ya Allah. Allah ka mana budi na alkhairi ya Allah. Allah wannan sallah da muke tunkara ya Allah ka saukaka mana ita ya Allah. Allah ka saukaka mana abin layya ya Allah. Allah ka hore mana ya Allah. Allah ka hore mu kowa abin da zai layya da shi ya Allah. Allah ka sa wannan rana ta zama to ranar farin ciki ce ga kowa ya Allah. Allah ka sa kowa ya dara wannan rana ya Allah. Allah ka hore mu kowa ya Allah. Allah ka saukaka mana ya Allah. Allah ka jiro kuma ya Allah. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka ruba asirin mu duniya da lahira ya Allah. Allah kai mana gafarar zanubban mu ya Allah. Allah yanka son mu faman da suke na matsaloli ya Allah ka jaye musu ya Allah. Matsalolin da suke tunkarar su ya Allah, kasuwancin su ya Allah, Allah ka jaye musu su ya Allah. Talakawa da suke fama da abin da za su ji ya Allah, ka sauƙaƙa musu rayuwa ya Allah. Allah ka sauƙaƙe musu rayuwar su ya Allah. Allah ka kawo musu rangwame da sauki ya Allah. Allah ka hore musu rayuwa mai sauki ya Allah. Allah ka karɓi roƙon mu ya Allah. Allah ka jiro roƙon mu ya Allah. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah. Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين